ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na ranar Talata 19 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433, wanda kuma yazo daidai da 7 ga watan 8 miladiya ta 2012. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl, kuma kafin karanta ayoyin da zamu fassara a wannan zama insha Allahu ta'ala, zamu ansa kadan daga cikin tambayoyin da muka samu. Zamu takaita sharhi da dogon bayani akan wasu tambayoyin, saboda duba da lokaci muna so muga cewa karatun ya ja. Don haka wani abin zamu bada shi a takaice. Wani ya tambaya yake cewa bai hukuncin rubuta baitoci na addu'a ko ayoyin Alkur'ani a jikin likkafani na mamaci, yayin da aka sa shi a likkafani za a kai shi makabarta a rubuta baitocin a wasu addu'o'i, ko kuma a rubuta ayoyin Alkur'ani a jiki. Wannan ba shi da asali, ba shi da tushe. Yin haka bid'a ce a addini. Wannan likkafani abu ne da kasa za ta cinye, saboda haka ba bisa shi za a yi masa hisabi ba, abin da yake rubuce za a binne ba, aikin da ya yi shi yake binsa. Mutum za ka binne shi, abin da yake binsa kawai shi ne aikinsa. Saboda haka abin da ya yi na aiki na kwarai, ko wanda yake akasin haka kishiyar haka, shi ne zai bi shi kabarinsa, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da za a binne mamaci, abubuwa uku suke binsa: ɗan uwansa da dukiyarsa, biyu su dawo su bar shi da ɗaya, wato a bar shi da aikinsa. Saboda haka aikinsa wannan shi kaɗai yake zama tare da shi, shi zai wanzu da shi. Kuma mun karanta hadisin Bara ibn Azib, wanda bayan an binne mamaci ya tafi, idan mutumin kirki ne sai ya ga wani saurayi matashi ya zo, yana ɗebe masa kewa ya ce kai waye, ya ce ai aikinka ne. Idan kuma ba mutumin kirki ba ne, to a nan kuma zai ga wani mai munar halitta, mai wari, mai ɗoyi, ya zo ya zauna kusa da shi don ya ƙara razana shi, ya jefa masa tsoro a zuciya, ce kai kuma wane ne da fuskar ka bata tare da alheri, ya ce aikin ka ne. Saboda haka aikin mutum shi yake binsa kabarinsa, ba wani rubuce-rubuce da za a cikin likkafaninsa ba, da bayan 'yan kwanaki aka je aka tona ma ƙasa ta cinye likkafanin. Mai tambaya ta biyu kuma tambaya yi a can akan cewa wai aljanu, mutumin da yake da aljanu, wato yake da masu, shin wannan masu zai iya tashi a azumi? To wannan abinda zake waƙi'i shi zai gaya maka ansa, shin yana tashi din ko ba ya tashi? Kana ganin masu masu din abin nasu na tashi, kaga suna zamura lokacin azumi ko ba ya tashi? Abinda ya zo a hadisi shi ne za a daure mara da tushayati, wato shuwagabannin su ne za a sa su a cikin ƙuƙubi a daure su, amma ba ƙananan ba. Ƙananan za su ci gaba da wacewacensu, kuma za su ci gaba da zamarin waɗanda suke Allah ya riga kaddara za su zamarce su. Saboda haka wanda suke shiga mutane ba su ne shuwagabannin ba, su wannan aiki ne ake ba su, su wannan ba su aka ce za a daure ba. Annabi cewa wato safadu mara da tushayafi, manya-manyan shugabannin su aka ce za a daure. Saboda haka za a ga mai masu jini, masu nashi zai iya tashi ko da a lokacin azumi ne. Dole ne idan mutum ya yi alwala sai ya yi sallah, ba dole ba ne, sunna ce. Akwai sunnatul wudu, idan mutum ya yi alwala ya yi nafila biyu, wannan sunna ce, amma ba tilas ba, ba dole ba, ba laifi ya yi ba dan bai yi ba. Amma idan ya yi, to yana da wani lada na musamman da Allah zai bashi, saboda ya zo da wata sunna. Ya tabbata hadisi Bilal, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ji takun tafiyarka a cikin aljanna, me kai ne haka? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga Bilal, yace na ji takun tafiyar ka gidan aljanna. Akwai wani abu ne da kake har ka samu irin wannan falala? Shi ne Bilal yace to shi ne bai iya tuna wani abu da zai ce ko shi ne ya sa shi ya samu wannan falala ta musamman. Abin da ya san gida yi lissar da ya yi alwala sai ya raka a biyu yace to da wannan saboda wannan sunna cewa shi tana da amfani kwarai da gaske har tana da cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Bilal bushara da aljanna saboda ita, amma ba wai wajibi ba ne. Mutum zai iya zuba ruwan Dettol a cikin ruwansa na ibada, ruwan da zai amfani da shi a wani aiki na ibada, duk abin da zai canza wato ɗanɗano ko launi ko ƙanshin ruwa, to ya canza ruwan daga alma'iya ya koma wannan abin. Idan kowa kola ce aka zuba ya koma koka kola, matukar dai ya canza kamanninsa ko ya canza ɗanɗanonsa, ya koma ɗanɗanon koka kola to koka kola ne. Yin kurin abin da soka rodo ne ta zama soka rodo, kurin zaki ne ya zama kurin zaki. To haka nan Dettol aka zuba shi wani abin da ɗaya daga cikin abubuwan da uku suka canza, to shi kenan ya fita daga ruwa wanda za a yi ibada da shi, ya koma wannan abin da aka zuba a cikinsa. Sai dai idan an zuba ɗaya daga cikin sufofin da uku ba su canza ba, wato wannan Dettol ɗin ya daga amma bai tasiri ba, an ɗanɗana shi ba a ji wani ɗanɗano na daban ba, ba a ji kuma yana ya canza ƙanshinsa ba, kuma launinsa yana nan yadda aka san shi da shi, to wannan babu komai, ruwan ya riga ya rinjayi shi wannan abin. Amma idan har wannan abin ya yi tasiri ya bayyana a kai, to shi kenan wannan ruwa ya tashi daga aiki, sai dai a yi wanka haka da aka saba da shi na abin da amma ba ibada ba. Sai kuma mai tambayar cewa shin sai mutum ya haddace alkur'ani ne yake zama malami, wato sai ya haddace alkur'ani gaba ɗaya sannan ya zama malami ko cikakken malami kamar yadda ya ce, sannan kuma a gaya masa sahabbai nawa ne suka haddace alkur'ani ko su waye cikin sahabbai suka haddace alkur'ani. Haddace alkur'ani ba sharadi bane na malami ya zama cikakken malami, ba sharadi bane da ijtihadi, wannan duk malamai sun yarda da wannan cewa ba sharadi bane wanda zai zama mujtahidi sai ya haddace alkur'ani. Abinda dai ake so ya zama da ya san ayoyin da suka zo na hukunce-hukunce, wato ko da bai haddace ba zai iya tuna aya, in ya buƙace ta zai buɗa aya ce a cikin suratul baqara ko a cikin suratul nisa ko a ali imran ko a al-ma'ida ko a cikin suratul an'am, wato zai san akwai aya kuma tana dauke da hukunci kaza, in yana san lafazin ta zai buɗa, sharadi ne wannan. Amma ya zama mujtahidi ba zai iya sanin cewa akwai aya a guri kaza ba, ko in yana neman ta bai san ya zai samu ta ba, to wannan ba zai zama malami ba. Amma sharawa sai ya haddace an zaharin qalb, wato zai karanto daga Fatiha daga Baqara har zuwa Nasi da ka, wannan ba sharadi ba. Duk malaman usul sun yi wannan bayani, wasu sun sharɗanta sai ya haddace ayatul ahkam, ko da bai haddace alqur'ani ba ayoyin da suka kunshi hukunce-hukunce na fiqh sai ya haddace su, to shi ma wannan dai ba sharadi ba ne da ya samu karbuwa a gurin duka malamai. Abinda ake so ya zama yastahdir ayatul ahkam, baka ce yastahdir shine zai iya halarto su, zai san cewa a cikin akan harkar saki akwai ayoyi a cikin suratul baqara, akwai ayoyi a cikin suratul al-talaq, akwai ayoyi a guri kaza, in ya tashi bukata kawai zai buɗa ya karanta, kuma ya san cewa suna nan kuma sun kunci hukunce-hukunce iri kaza iri kaza, da za a nemo shi ya faɗi hukunce-hukunce zai faɗa. To ko da bai haddace ayoyin ba zai iya zama malami mushahidi, matuƙar da ya cika sauran sharuɗan da ake buƙata na mushahidi. Akwai sharuɗa daban da wannan, suna nan da yawa, to amma dai wannan abin da ya shafi alƙur'ani kenan. Sahabba Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba dukan su ne suka haddace alƙur'ani ba, kai ma mafi yawancin su ne suka haddace alƙur'ani ba, aqallu min al-qalil, kaɗan ne suka haddace alƙur'ani. Da shi yasa Ibnul Jauzi a cikin littafinsa al-Mudhish, littafi ne na Ibnul Jauzi da yake tara abubuwa haka masu ban mamaki, watakila in a hankali ne kawai aka magana sahabbai sai ka ce duk ba haddata ne ko ba haka ba ne. Daga baya mahaddatan suka yi yawa suka yawaita, kuma kubanta ba lokacin sahabbai lokacin alqur'ani yake sauka, saboda ka kaga magana ba a ce an haddace lokaci ɗaya bai taso ba, yanzu ne sai ka dukufa watakila ka yi wata uku wata hudu ko shekara ɗaya a masallaci kana itikafi ka haddace, saboda alqur'ani yana nan ya gama kambaluwa an hada shi a guri guda amma kuna tuna a lokacin sahabbai ba haka yake ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam nake nufi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba a wannan lokacin yake sauka kuma wasu marubuta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba wadanda in an saukar da aya sai ce to su rubuta ta a sura kaza a guri kaza sai ya umarce su mafi yawancin adadin da aka faɗa na marubuta alqur'ani basu fi su 40 ba duk da dai in aka tsaya aka tace aka rereye ba za su kai 40 din ba to amma duk da dai a faɗi kowa ma da sunansa ya zo kamar yadda al-Kitabi ya rubuta a cikin littafinsa al-Taratibul Idariya saboda ba za su wuce su 40 ba bisa mafi adadin marubuta wanda aka faɗa na annabi sallallahu alaihi wasallam da ga ba kowa kuma yake rubutu bare a ce kowa aya ta sauka zai rubuta ba kowa ne yake iya rubutu ba ɗan masu rubutun a lokacin kaɗan ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsib ashharu hakaza wa hakaza mu al'umma ce ummiya al'ummar larabawa al'umma ce da ba sa rubutu sai dai su haddace saboda haka ba kowa yake rubutun da zai rubuta ba don haka kun ga a wannan lokacin yana da wahala a ce kowa ya haddace alqur'ani gashi dai bai gama sauka ba kuma ba kowa yake rubuta ba kuma ba kowa da shi aka saukar da alqur'ani ba kowa da kowa yana gurin an gane ko to amma duk da haka akwai cikin sahabbai wanda suka haddace alqur'ani wanda ake ambata sunansu kaɗan daga ciki akwai al-khulafa'ur rashidun wanda duka sun haddace alqur'ani al-khulafa'ur rashidun duka sun haddace alqur'ani ubay ibn ka'ab shi ma yana cikin mahaddata alqur'ani abdullahi dan mas'ud shi ma yana cikin mahaddata alqur'ani salim maula abi huzaifa shi ma yana cikin mahaddata alqur'ani muawiya ibn abi sufyan ko sai yana daya cikin marubuta alqur'ani marubuta kuma sannan shi ma yana cikin mahaddata alqur'ani zaid ibn thabit kusa shi ne ma ya shugabanci committee tattara alqur'ani din gaba daya shi ma yana cikin mahaddata alqur'ani to wannan kadan daga cikin su ba wai suke nan ba wannan kadan daga cikin wanda suka haddace amma dai in ka ji ana lissafa abu to ba yawa ne da shi ba in yana da yawa to ma ba zai lissafa ba kamar a ce nawa mahaddata nawa ne a Bauchi to kaga a ce za a bada wannan assignment din gaskiya an ba mutum aiki ba kankan sannan sai tambayar ƙarshe wai shin lokacin shan ruwa ba shi ne daga faduwar rana ba sai dare ya ɗan shigo kamar yadda wasu suke cewa faduwar rana daban dare daban Allah cewa tun ba'atin musu ya ba ilan laili sannan ku cika azumi zuwa dare ba zuwa faduwar rana ba shin faduwar rana ba ita ce dare ba to wannan wani fiqh ne sabo wanda ya fita daga cikin ka'idar larabci ma gaba ɗaya ka'idar larabci daban ko dai yini ko kuma dare babu wani abu tsaka tsakiya shi ba yini ba shi ba dare ba in rana ta hudu shi kenan rana ce lokacin idan rana ta faɗi shi kenan dare ne wanda shi ne da sabon duk masu hankali a duniya duk masu hankali a duniya ba wanda zai ce rana ta faɗi kuma ba dare ba wani abu ne sunan shi daban shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza aqbalatish shamsu min hahuna wa adbarat min hahuna faqad afṭara as-sā'im kaga kuma shi ne zai gaya maka me ake nufi da thumma atimmu siyama ila al-layl thumma atimmu siyama ila al-layl dinnan annabi ya kamata ku fahimta ta sai ce idza aqbalat ash-shamsu min hahuna idan rana ta hudo daga yamma daga gabas wa adbarat min hahuna ta hudo daga nan ta ba da baya ta nufi da wato ta tafi yamma ta fadi faqad afṭara as-sā'im to lokacin bude bakin mai azumi yayi a wasu malamai suka ce ma maganar sa da yace faqad afṭara as-sā'im yana nufin azuminka ya zo ƙarshe wato ko baka komai ba azumin ya kare matukar dai rana ta fadi to shikenan azumin ya maganar lokacin azumi ya expire yadda ka san katin maya in ka sa kana magana ko ka ga magana ko ba gama ma din kudin ka suka kare za su ci gaba da sakin ba su ci to to haka abin yake faqad afṭara as-sā'im kawai lokaci ya kare the time is over lokaci ya kare sauran gaba ba kuma sauran azumi shi yasa suka ce koda a ce zaka dage a lokacin ka ce kai ba za ka dan kare lokaci wai watakila ka fi samun lada wanda duk a banza wannan lokacin duk ba ta lokaci ne ba kare lokaci ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana sahabban su yi misali ma shi yana yi saboda shi ba daidai yake da su ba shi yasa malamai suka ce misali wato zartar da azumi a haɗe wato mutum maimakon ya buɗe baki sai ya wuce kawai ya saɓi zarci sai gobe rana ta faɗi sannan ya buɗe baki to ya haɗa yini biyu ko yini uku to wannan abin da khususiya ce daga cikin khususiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ya hada misali yace inni lastu ka hayatikum, ni ba kamar ku nake ba. Abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, kwana nake ubangiji na da ciyar da ni da shayar da ni. Ma'ana yadda ni nake samun gamsuwa ta yadda na samu wato giza'ur ruhi, ciyarwa ta ruhi, ku ba haka kuke ba. Saboda haka na shagalta da ubangiji na ta yadda ba zan jiyu ba, ba zan kishi ba, ku ba ku da wannan. Ba wai ana nufin Allah ana bashi abinci, a Annabi yana ba ana bashi abinci ya ci ba, ko a bashi abin sha ya sha. In aka ce an bashi abinci, an bashi abin sha ne ya ci ko ya sha, to ai ba wani birgewa a nan. In har abinci za a rika kawo masa irin yadda ake kawo Maryam, anna laki haza qalat wa min indillah, in har haka za a yi masa, to kaga ba abin birgewa. A nan giza'ur ruh ake nufi da siqa'ur ruh, ciyarwa ce ta ruhi, ta yadda tunaninsa da halartowarsa ga ubangijinsa takan sa shi ya mamanta ci da sha, ba zai tuna su ba. Wannan shi ne abin da ake nufi. Shi ya sa malamai suka ce ba kyau mutum da ya wusani ya ce ba zan ajiye azumi ba yanzu, yau sai gobe, zan haɗa kwana biyu in yi su a gaba ɗaya. Wannan khususiya ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ya sa ya ce sahabbai inni lastu ka hayatikum, ni ba irin ku ne ba. A waɗannan su ne tambayoyin da za mu ansa, sai kuma gobe insha Allah za mu tashi daga kan aya ta 51 da nan muka tsaya. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.
نعم الله تعالى يأتي وقال الله كما الله يأتي لا تتخذوا إلهين اثنين كذا قلت أبا وابو تابدا بيو إنما هو إله واحد شيء الله أبو بوتاني قد أتل fa iya ya farhabun, dan haka ni kadai za ku ji tsoruna. Mun ce wannan aya tana magana ne akan wata shirka ta musamman, ba shirkar da larabawa suka saba da ita ba. Duk da cewa akwai wasu kabilun larabawa, saboda kusancin su da farisawa, wato farisawa suna musu mulkin mallaka, ya sa sun karbi wannan aqidar, kamar a Banu Tamim da Bakr ibn Wa'il, kabilu ne daga cikin kabilun larabawa sun karbi wannan aqidar. Amma majoratin larabawa ba su san wannan aqidar, su aqidar bautar duwatsu, bautar gumaka, bautar alloli barkatai. To amma majusu, mutanen farisa, tun kafin ma bayyana Annabi Ibrahim alayhi salam, wani da ake kira Kiyomar, shi ya fara kirkiro musu wannan addini na majusu, wato addinin bautar alloli guda biyu, a ce akwai allah alheri akwai kuma allah sharri. Allah alheri shine Yazdan, wace Yazdan, Allah shari kuma shi ne Ahrumun. Ahrumun shi ne Allah shari, kuma sun ce da farko dai da Allah ɗaya ne, shi ne Allah alkhairi ɗin, kuma yana nan a Allahnsa kusan shekara 990 bai samu abokin tarayya ba, sai kawai ya zauna ya riƙa tunani. To yanzu inda wani zai fito ya ce zai yi shi ma karɓi wannan matsayin nashi, ya kenan za a yi. To wai wannan tunanin kawai sai ya haifar masa da matsala, sai wani Allah ya ɓangaro daga jikinsa, shi ko baƙi kirin Allah duhu, shi ko sai zama Allah sharri. To daga nan suka shiga gwagwarmaya da faɗa da fafutuka har abada, kuma za su ci gaba da wannan faɗa ne. Wannan shi ne ma'arri a cikin luzumiyyat ɗinsa, yake cewa fakkara yazdanu ala ghirratin fasiga min tafkirihi ahrumun. To yazdanu ya yi tunani haka kawai, kwatsam ya yi tunani, daga wannan tunanin nasa kuma sai aka kera masa a harumun, ya zama masa matsala. Saboda farkon addinin majusanci ana kiran shi Zaradashtiya, shi ne farkon addininsu, wanda shi Zaradasht shi ne wanda ya jagoranci abin. Wannan tun kafanin haihuwar Annabi Isa alayhi salam da ƙarni na 6 gabanin haihuwar Annabi Isa alayhi salam, suna da littafi, su Zaradashtiya suna da littafi da suke karantawa wanda a ciki ya kunshi hukunce-hukuncen addinin nasu na majusanci, wanda littafin suna kiran shi Zandafista, a cikin suke karanta abubuwan da suka shafi addinin. Daga baya kuma wasu addinai suka ɓangaro daga cikinsa, wanda duk a karantarwar abu ɗaya ne, iri ɗaya ne, illa iyaka ne, mutanen sun sha bamban, kuma kowa da inda yake jan mutane. Kamar yadda jiya muka faɗa, al-Manawiyya, wanda wani ne da ake kira Mani, shi ya ƙirƙiro musu ita ake gingina addinin zuwa gare shi. Shi kuma ya bayyana ne a zamanin wani sarki daga cikin sarakunan Farisa, wani sarkin Farisa da ake kira Sabur ibn Ardashir, a shekarar miladiya tana 238 zuwa 271. To wanda muka ce shi wannan Mani zuwansa ya tattakura, ya hana komai, ya hana ruwa, komai ya haramta. To bayan tafiya ta yi tafiya shekaru sun shekaru, mutane sun shiga cikin matsuwa da takuruwa. To sai Mazdaq ya bayyana, shi kuma da ya bayyana shi ma a matsayin wani ne wanda zai kawo musu ɗauki, zai kawo musu agaji daga wahalar da suke ciki. Sai ya zo musu da tashi shari'ar. Amma dai ana nan akan wannan bautar ilahai ne dai da ba wai an canza wannan ba, amma dai wajen tsare-tsaren yadda za a yi bautar sai ya canza musu. Shi sai ya zo musu da al-ibahiyya, ya ce komai ma ya halatta musu. Wannan a zamanin wani sarkin Farisa da ake kira Qubaz, shekarar hijira miladiya 487 zuwa 523. To wannan su Mazdakiya su ne kusan na ƙarshe, musulunci ya zo ya ciki wannan al-Mazdakiya ɗin, nau'i ne na majusanci, kuma aka ci gaba da bautar waɗannan alloli guda biyu, ilahul khairi da kuma ilahul sharri. Ilahul khairi shi ne Yazdan, ilahul sharri kuma shi ne Ahrimun. Kuma shi ilahul khairi ana ba a jin tsoronsa, saboda shi kullum ko da shi alheri yake yi, za ka shi ba a jin tsoronsa. Wanda ake jin tsoro shi ne ilahul sharri, shi ake jin tsoro. To shi ne Allah ta'ala yake cewa wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn isdain, kada ku kuskura ku riƙe alloli guda biyu. An faɗi isdain duk da cewa kalmar ilahayn tana nuna tasdiya, kamar yadda muka faɗa jiya, saboda a nuna waccan aqidar ba ake magana a kanta. Shi yasa aka kawo kalmar isdain, wanda suke da isdaini isdiya, da cewa alloli biyu ne. Inna ma huwa ilahun, sai kuma aka ce wahidun, shi abin bauta ne ko guda ɗaya. Saboda Larabawa a lokacin ba wai suna inkarin Allah shi ilahun ba ne, sun yarda shi ilahun ne, amma ba wahidun ba ne. Akwai wasu da zama mutawa su ne ƙananan allolin, shi yasa suka yi wa mamakin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce la ilaha illallah, su ce aja'alal alihata ilahan wahida, su wannan shi ne abin mamakin su, ba wai ya ce akwai Allah ba wanda shi ma ilahu ba ne, a'a, abin mamakin ya zai zama ɗaya. To shi yasa Allah sai ya nanata wahidun, dan a san maganar anan ba ta a tabbatarwa da Allah uluhiyar kadai bane, a'a, shi kuma shi kadai ne tilo wanda za a bautawa. Fa iyaya farhamu, kuma ni kadai za ku ji tsoro na. To kar ku ji tsoron wani wai shi ilahun zulmati ko wani menene wanda kuke zaton cewa zai haifar muku da sharri. Babu wanda zai iya saukar muku da amfani ko ya samu muku da abin da yake, aka san haka sai Allah. Shi ne yake yin wannan, shi ne mai bayarwa, shi ne mai hanawa, shi ne mai amfanarwa, shi ne mai cutarwa. Sau haka babu wanda zai iya yi muku waɗannan abubuwa sai Allah, don haka shi kaɗai ya kamata ku ji tsoro. Sannan ya ce walahu ma fi samawati wal ard, walahu ma fi samawati wal ard, wannan shi ma duk martani ne ake ba su, abin da yake cikin sammai da abin da yake ƙasa duk nashi ne. Wannan lamul mulki ce lahu, duk nashi ne, ma'ana shi ya halicce su kuma bayansa ne. Kaga shi yake sarrafa su yadda su yake su, don halittar su ce. To kaga tunda don halittar su ce, kaga ba Allah kenan, shi ne kadai Allah. Wannan da kuke faɗa ilahul khairi da ilahul sharri, ko ilahul nuri da ilahul zulma, haske da duhu, wannan ai duk wasu mazahir ne daga cikin abubuwa ne da ake gani da suke faruwa ko a sama ko a ƙasa. To sama da ƙasa da abin da yake ciki duk nashi ne. Kaga kenan ba za su zama Allah ba, don in za su zama Allah sai sun mallaki wani abu. Su ba suna da wasu halittu da suka yi, sannan sai zama Allah. In kuma har ya zama ba su da kowa, ba su da halitta, ba su da komai, to kaga ba za su zama Allah ba. Ya zama ya kamata wanda zai zama shi ke da dukkan halittu gaba ɗaya, shi ya kamata ya zama Allah. Shi yasa Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal ard waja'ala adh-dhulumati wan-nur, ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وديتا تبتا ga Allah wanda ya halicci sabbai da kasa sanda ya halicci az-zulumat ya halicci duhu ya halicci haske don haka da sama da kasa da abin da suka kunsa gaba daya da duhu da haske duk halittar Allah ne to tunda shine duk yayin wannan aiki ta ya za ku daidaita wasu da shi ku ce su ma kamar su suke sai ce to amma duk da haka ga aikin da Allah ya shi kadai subban ladina kafaru bi rabbihim ya'dilu amma kuma bayan haka sai kafirai su suke daidaita wasu da Allah to kaga tsabar zalunci kenan Allah ce wala hu ma fi samawati wal ard wala hu ad-din wasiba kuma da'a biyayya gare shi take har abada wato duk wani wanda za a yi masa biyayya tana da karshi kamar da take da farko tana da karshi da babu shi ba shi yake biyayya ba sannan kuma ran da duk aka ce ba shi ko ya halaka ko ya bar duniya ko ya gushi shikenan kuma wani da ya daban amma ubangiji baya da farko baya da ƙarshe saboda kaga shi biyayyar da ake masa ta har abada ce ba za ta yake ba wanda shine ma'anar wasiban ay da'iman sai Allah ce walahum azabul wasil ay da'im wanda baya yakewa to Allah ta'ala shi ake yi wa biyayyar da ba ta yakewa saboda shi ba karewa yake ba shi ba abin da ba gushewa yake ba babu wani lokacin da za a ce babu shi kullu man alayha fal wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram saboda haka ubangiji shi ko da yaushe har abada yana nan ba zai tsare ba saboda haka shi kaga biyayya gare shi take har abada addini zai iya dauka wannan ma'anar wala huddini ko zai iya dauka ma'anar diyana wato addini gaba ɗaya na Allah ne saboda haka babu wani wanda za a bautawa da wani addini in ba addinin Allah ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fa ghayra dinillahi yabghu wani addinin suke nema ba na Allah ba ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ان الدين عند الله الاسلام سورك الدين نن wannan dai ai ko annaba da shi duka na tauhidi shine addini a gurin sa sauraka addini har abada na Allah ne shine addini sauran duk abubuwa da za a bi to tarkace ne ba addini ba ko da an kira su sunan su da addini to ba addini bane sauraka kalmar din anan za ta izo da ma'anar biyayya da da'a za ta dauka ko ma'anar addini za kuma ta iya daukar ma'anar sakamako kamar da Allah ya ce maliku yawmiddin wa maliku yawmiddin ubangiji shi ne mai mulkin ranar sakamako wannan kuma dan ayi musu hannunka mai sanda bisa ga abinda suke ja'ija suke musu a kansa suke ta baba a kansa da tashin alkiyama to akwai ranar da ranar tashin alkiyama tana nan kuma shi ne zai yi sakamako duk aya za ta iya daukar wannan sannan Allah ya ce afa ghayrallahi tattaqu yanzu wani ba Allah ba za ku ji tsoro sauraka babu wani wanda ya cancanta ku ji tsoro sai shi wanda yake da waɗannan sifofi yake da halittar sammai da ƙasa da abin da duk suka kunsa sannan kuma yake da da'a wacce ba ta yankewa shi ya kamata ku ji tsoro ba wani Allah ba sannan Allah ya ce wa ma bikum
min ni'matin fa min Allahi thumma idza مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فسوف تعلمون
sannan Allah ta'ala ya ci gaba da ba su labarin cewa shike da shi ya mallaki amfanarwa da tutarwa kuma duk abin da bayi suke walwala a cikin sa na arziki ko lafiya ko zaman lafiya duk wani abu da za su samu kansa a cikin da daɗi to daga Allah ne ni'ima ce daga gare shi abinda za su samu kansu a ciki na jin daɗi da walwala to ni'ima ce daga Ubangiji falalarsa ce ihsaninsa ne don haka shi kaɗai ya kamata su bautawa ce wa ma bi kubbin ni'matin fa min Allah kuma abin da ke tattare da ku na ni'ima to daga Allah ne thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi tajarun sannan idan wata cuta ta shafe ku zuwa gare shi kaɗai kuke kai kuka thumma idza kashafa ad-durru ankum idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun sannan idan ya yaye muku cutar sai ga wasu jama'a daga cikin ku kuma suna hada ubangiji da wani liyakuru bima atainahu dan su kafircewa abinda muka ba su da ni'ima fatamatta uto kuje ku ji dadin kadan fasawfa ta'lamuna, ba da tsewa za ku sani. Ubangiji ta'ala yana gaya wa duk duniya, wa ma bikum min ni'mati, duk abinda kuke cikin sa na ni'ima, duk abinda kuke samu na ni'ima, kace ni'ima dukkan wata bukata ta dan adam wace rayuwar sa ba za ta yi ba sai da ita, tashi karkashin ni'ima, abinda zai raya masa gangan jikin sa, abinda ba zai samu tsayuwa da kafafun sa ba sai da su, sunan shi ni'ima. Haka tun daga ran da Allah ta'ala ya busa maka da iskar da kake shaka, da kasar da kake takawa, da abincin da kake ci, da ruwan da kake sha, da lafiyar da kake tinkawo da ita, da nasarar da kake samu lokacin da ka dumfari wani abin da yake maka barazana, dukkan waɗannan abubuwa ni'ima ne daga Allah. Saboda haka duk wani abu da yake takama da shi kake jin dadin sa, ni'ima ce daga Allah. Shi yasa Ubangiji ya ce wa ma madina ta kunshi duk waɗannan abubuwa, wa ma bikum min ni'mati, kowane irin ni'ima ce fa min Allah, to daga Allah ne. Kamar yadda kace ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi, duk wata hasana, duk wani abu mai kyau da ya same ku to daga Allah yake. Abinda kuma ko ganshi mara kyau kuka jawo kanku, to wannan shine aqida ta mu'mini. Aqida ta mu'mini yakan ji cewa duk wata ni'imar da yake cikin Allah ne ya bashi, sannan hatta ni'imar imani, ni'imar tsoron Allah, ni'imar bautar Allah, yana jin cewa duk daga Allah. In ba dan Allah ya so shi da wannan ni'imar, ba zai ga sunan miliyoyi su suka mafi yawa wanda ba su da imanin. Wa ma aktharu an-nasi walau harasta bi mu'minin, yawancin mutane ga su nan ba masu imanin bane, shi Allah ya bashi imanin ya sa shi cikin musulmi, cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya mata wannan zabu. To ita kanta wannan ni'ima ce da wajibi ya gode wa Allah akan ta. Shi yasa ɗan aljanna bayan sun kai inda za su kai, tafiya ta tuke musu a gidan aljanna, kowa ya sauke kayansa, ce alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga wannan, wato ya nuna mana hanyar da za mu bi zuwa wannan gidan aljanna. Wa ma kunna linahtadiya, ba za mu gane hanyar da za mu bi zuwa wannan laula an hadana Allah, ba dan ubangiji ya dora mu akan ta ba. Da za a banmu da hankalin mu, to za mu ba mai wani guri daban, amma Allah ya dora mu. Shi yasa Allah ya ce walakin Allah karaha walakin Allah karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan, walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan. Ubangiji habbaba ilaykum al-iman, ya sa muku san imani a zuciyarku, wa zayyanahu fi qulubikum, kuma sanda ya kawata shi a zuciyarku a zukatanku, wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan, ya sa muku kin fasikanci da kafirci da kangarewa. Ulaika humur rashidun, sai ce fadlan min Allah wa ni'mah, wannan falala ce daga Allah da ni'imarsa. Don haka fa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dukkan wata ni'ima sawa'un ta jiki ce ko ta ruhi ce, to daga Allah take. Sannan Allah ce thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi tajaru, sannan idan wata cuta ta shafe ku, zuwa gare shi shi kadai kuke kai kuka. Al-juru shi ne rafu saut, shi kadai kuke kai wa kukan ku ya yaye muku wannan cuta. Ma'ana kun san cewa babu wanda ya sai yaye muku cutar sai shi, to gare shi kuke koma. Da haka gurin sa za ku je ku nace akan cewa ya yaye muku cuta. Wato shi dan adam lokacin da yake cikin ni'ima, saboda mutunci baya tuna cewa Allah ne ya bashi, amma in ya shiga cikin matsala, ya shiga cikin bala'i, to shikenan kuma sai ya dawo yana tuna Allah, a roki Allah, a roki Allah, a roki Allah. Amma san da yake cikin ni'imomi, to kuma zai fitar da haƙƙin Allah ba, ba zai ba wa Allah haƙƙinsa ba, zai tuna da Allah ba. Aka fi ma watakila sai ya faɗa da Allah ta hanyar faɗa da gaskiya. To amma lokacin da zai shiga cikin matsala, to a lokacin kuma sai ya tuna akwai Allah, kuma Allah shi zai yaye masa, ba wani wanda zai yaye masa. To sai ga lokacin kuma sai ya manta da duk wani hauba haubarsa, da duk wata homa da yake da wata kawo da jin ya isa, sai kuma ya koma yana cewa a roƙa mana Allah, a roƙa mana Allah. In kuma abin ya tafi, sai kuma ya koma ya ci gaba da sharholiyarsa. Wa idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah, فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Allah yake ga musu yace idan wata cuta ta shafe ku kuna cikin teku igiyar ruwa ta fara turo ku ruwa ya fara turo ku yana neman halaka ku dallaban ta da'ura illa iyyah duk wanda kuke kira da can kuke bauta masa sai ku manta shi sai Allah kawai za ku tuno falamma najjakum ila albarri lokacin da Allah zai kubutar da ku ganku akan tudun kasa kun samu abin nan a'aratu dan ko sai ku ci gaba da bijirewa kuma Allah ce kada ka isa ka fura kai dan adam ya zama mai butuli ne dan adam butuli ne Allah ta'ala ya ce idza massan nasa dhurrun da'u rabbahum munibina ilayhi thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun idan wata cuta ta samu mutane shikenan sai su rika kiran ubangiji suna masu mai da al'amari gare shi idan kuma ya dakkana musu wata rama sai ga kowanne daga cikin su kuma sun shiga shirka sai a koma kuma wato fada da Allah bawo shakka wanda dabi'a ce ta dan adam butulu wanda yake da saurin mantuwa sai manta da cewa gashi da inda yake ga halin da ya shiga ga kuma taimakon da Allah ya masa dan dana sai kuma kaje ka babba shi ba lokacin da mutum ya kwanta rashin lafiya kowa ya gaishe sai ya tausaya masa amma in ya tashi to kuma sai ga shi wani ya koma cikin fitsararsa kamar ba shi shi yasa Allah ta'ala ya ce thumma idza kashafa ad-durra ankum idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun sanda idan ya yi muku cutar sai ka ga cewa ga wasu jama'a daga cikin su wannan dan a nuna cewa maganar da banko da Allah ya ce wa baga kun bin ni'matin fa min Allah da kowa yake to ba kowa ne kuma yake mantawa ba wasu ne za su manta shi yasa sai ya ce thumma idza kashafa ad-durra ankum idza fariqun minkum kaga wannan shine insafi Allah ya san akwai wanda ba sa cikin masu mantuwar to amma ana samu kuma wasu jama'a wata tawaga daga cikin ku bi rabbihim yushrikun suna shirka da ubangiji ku duba yadda ubangiji ta'ala ya ta'bini idza massa akai amfani da kalmar massa wato dan a nuna laifin dan adam massa dan shafa wato cuta ta dan shafe ku wato koya ya take dare ba zai jure mata ba duk kankantar ta sai ta tayar masa da hankali saboda haka sai kaga yana ta bige-bige da zai samu lafiya ba zai iya hakuri ba shi yasa Allah ta'ala ya amfani da massa wanda take nuna abin sama-sama ne shafa ne Allah ce ne ya kafuru bima ataynahum domin su kafirce su butulce da abinda muka ba su na ni'ima su manta da duk ibobin da suka musu lokacin da suka samu kansu a cikin yalwa ubangiji ya ce fatamattau to ku ji dadin ku hole ku je ku fanta ma yadda da kuke so ku yi abin da kuka ga dama wannan barazana ce razanarwa ce da tsoratarwa umarni ne na tawbih kamar da Allah ke cewa i'malu ma shi'tum inna huwa ta'malu na basir ku yi abin da kuka ga dama din kamar yaron ka bayan ka gama fara ce to ka je ka ci gaba ba umarni kake ba shi ci gaba da laifi ba amma razana su kake cewa abin da yake yi ba zai ga kyakkyawan karshe ba shi yasa ya ce fatabattau fasaufa ta'lamu ku je ku ji dadi da sanda za ku sani wato ba da dadewa ba za ku gane kuran ku cewa abin da kuke yi ba zai haifa muku da mai ido ba sanda Allah ce wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiba
wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.
نعم الله يأتي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم كما سنة سنياوة أبند بس سنيبا ولك سودك أبند بك أذرتهم تالله لتسألن أما كانوا يتفترون نارس إلى الله لتسألن للي tabbas hakika sai an tambaye ku game da abin da kuka sace kuna kirkira na ƙarya wa yaj'aluna lillahi albanat kuma suna sanya wa Allah ƴaƴa mata subhanahu tsarki ya tabbata gare shi walahum ma yashtahu su kuma abin da suke so shine nasu wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan aka yi wa ɗayan su albishir da ƴa mace zalla wajhuhu muswaddan sai fuskar sa ta ci gaba da zama baƙaƙirin wa huwa kadhib yana cike da haushi ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira bih yana ɓoɓɓoyewa mutane saboda munin bisharar da aka yi masa a yumsikuhu ala hudin yanzu ya riƙe wannan abin bisa wulaƙanci am yadussuhu fi turab ko kuma ya rufe shi a cikin ƙasa ala sa'a ma yahkumu saurara abinda suke hukuntawa yayi muni wannan wani bangare ne daga cikin kufuranun ni'ima da dan adam yayi wa Allah kuma yake kai ubangiji ta yi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah abinda duk ku gani na ni'ima daga Allah ne ko bai nashi ne to amma ga wani misali da yadda dan adam yake wa Allah mutunci larabawa kafin zuwa musulunci cikin ni'imomin da Allah ya basu ni'imomi na dabbobi da na kayan abinci wato kayan gona suna sun riƙe gumaka ababen bauta sun yarda akwai Allah amma kuma waɗannan su za su kai su ga Allah da haka abinda Allah ta'ala ya basu na shuke-shuke ko ya basu na dabbobi to sai su wani ware su ware wani su ce wannan na Allah ne sai su ware wani ko su ce wannan na gumaka ne to idan na gunki din ya samu matsala sai a dauke na Allah sai a bar shi sai a ce ai shi galiyun ne shi ba wadaci ne kuma kan musu suka fi bukata sai a dauke na Allah sai a maida gunki haka nan dabbobi su ma sai a raba sai a ce waɗannan na Allah ne waɗannan kuma na gumaka ne idan na Allah din wato na gumakan suka samu matsala ko aka yi bako to a da Allah za a dauko a yanka ba na gunkin ba a ragon da bari inda aka ce wannan na gunki ne wannan Allah ne to in bako ya zo to a da Allah za a yanka ba za a yanka da gunkin ba shi sai a kyale shi a ce wannan na gunki ne idan suka haɗe to inda za su haɗe na gumakan su je su shiga cikin na Allah to me da za a yi an fito da su an bai da su ga gumakan amma in na Allah ne suka shiga cikin na gumakan sai a kyale sai ce wannan shi ai ba wadaci ne ba ya da matsala idan na gunki ya halaka ya mutu wata dabba da aka ware aka ta gunki ce ta mutu to a cikin na Allah za a biya a dauko a bawa ce a maida gunki amma inda Allah ne ya mutu shi kenan ya mutu shi ya kashe kayansa to kaga wannan rashin hankali har ina duk abin nan fa na Allah ne kai da Allah ce wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harthi wal an'ami nasiban fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ihim فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون ان gaskiya ne in aka raba ko aka bashi nashi abu kowa da kayan sa bane amma a ce ga wannan da Allah ne ga wannan kuma na gunki ne in ba ko yazo sai da wannan Allah kuma a yanka a bashi a da gunki ba za ta ba masa ba saboda kai yadda dai suka ga dama suke kuma abin da yasa ba a taba da gunki abin da yasa shi da gunki ba ya tabuwa akwai masu bin kaji akwai masu bin sawo saboda sadana din wadanda su suke kula da sha'anin gumaka ai su suke tinyewa shi Allah ba wanda zai tura ya bi sawun dashi amma su waɗannan gumaka akwai wasu tika-tika a mutane suna zaune a gurin katti saboda in abin ya zo nasu ne fa da gunki-gunki ne mai zai ci to da zarar aka ce na wani nasu ya je ya shiga cikin wanda aka ce na Allah ne to za su bi kajin kan a dawo musu da shi amma na Allah in ya shiga ciki to ba wanda zai bi da dai wanda na Allah ne ba na kowa ba ne to kaga ko a hukunci aka yi irin wannan akwai zalunci a ciki gaba ɗaya arzikin nan nashi shi yake shi ya halicci duka abubuwa amma kuma a riƙa yin wannan rabo haka shi yasa Allah ce wa ja'alu lillahi mimma zara'a wa mimma khalaqa abinda shi ya halitta da kansa sai aka ce haza lillahi bizabi aka riya wannan na Allah wa haza li shuraka'ina wannan ko na gumakan mu ne fa ma kana bi shuraka'ihim fala yasilu ila Allah wanda yake na gumaka to ba zai je ga Allah ba wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim wanda kuma yake na Allah ne to shi zai iya zuwa ya shige cikin na abokan gaba lace wannan hukunci da suke yayi mu ne shine nan wani yake ta waje aluna lillahi lima la ya'lamuna nasiba suna sanyawa abubuwan da ba su san hakikalin su ba ma gumakan da suke bauta wa dinnan ba san hakikalin su ba illa asma'un sabbaytuha antum wa ba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan in yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus ubangiji yace ba wani abu bane suke bautawa illa asma'un sabbaytuha sunaye ne kawai amma ba wani hakika ne kawai wani kundin ka ne wani wahabi ne wata tatsuniya ce kawai a kwalwarsu saboda haka gunki ne wanda ba san hakikalin sa ba amma kuma sun dauko abin da Allah zai bada shi na arziki sun ce da gunki ne lima la ya'lamuna ay la ya'lamuna haqiqatahu ko kuma lima la ya'lamuna ya zama wannan fa'ilin yana koma ga su gumakan da ba su san komai ba ba su da hankali ba sa ji ba sa gani a ce kun ware wani kaso kun ce wai nasu ne Allah ya sa Allah ce bin mara zaknahu dan ka kara fito maka da gudun abin mu muka ba su arzikin mu muka ba su amma sun dauka sun ce da gunki ne Allah ce tallahi da rantsi da Allah ubangiji ya rantsuwa da zatinsa ya rantsuwa da kansa me yasa ya rantsuwa saboda wannan batu ne na alkiyama kuma ta su ko ba su yadda ma akwai alkiyama ba suna inkarin ta bai inkari shi ake rantsuwa shi yasa ubangiji da ya zo batun za a tambaye su tambayar nan ba a nan ba ne sai an je can to sai aka yi rantsuwa don a nuna musu cewa alkiyama tabbas ba za ta zo duk da suna inkarin ta sannan a ka'idar larabci ta rantsuwa da ta tallahi ana yin ta ne ga abin mai ban mamaki shi da ake rantsuwa da ta to nan dan ka nuna maka cewa abin nan da suke yana akwai ban mamaki Allah ya bada arziki amma kuma sai ba a babu wani a ce shi na wancan ne shi ko a hana shi in har za a bayar to a bashi mana shi ai nashi ne to abin nasu da ban mamaki shi yasa ubangiji ya amfani da kalmar ta wanda su laraba su san me take nufi tallahi la tusalunna lalle tabbaci hakika sai an tambaye ku amma kuntum taftarun game da abin da kuke yi na ƙarya na kage to banda wannan kuma wayaj'aluna lillahi albanat subhanahu wannan shi ma dai duk wani nau'i ne daga cikin nau'in kafircewa ni'imar Allah wayaj'aluna lillahi albanat suna sanyawa Allah ya'ya mata subhanahu tsarkiya tabbata gare shi wato kafirai a wannan lokacin suna da aqidar cewa mala'iku mata ne tunda mata ne kuma ƴaƴan Allah ne wanda Allah yake cewa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha Allah ya ce shahidu khalqahu satuktabu shahadatuhum wasalu Ubangiji ya ce suka sanya mala'iku waɗanda bayan Allah ne kuma suka ce mata ne, tunda mata ne Allah ya ce kun ce mata a shahidu khalqu, a gabanku akai halittar ku ga mata ne. Allah ya kore cewa mala'iku mata ba mata ba. Allah ce wannan abinda kuke faɗa kuke shaidawa da shi, sai an rubuta kuma sai an tambaye ku ku kawo hujja, tunda ba a gabanku aka halicce su ba, ya aka kusan mata ne. Za ga abinda ake karantawa yara haka Islamiyya, sai ana maganar mala'iku sai a ce ba mata ba ne ba maza ba ne, su mala'iku ba mata ba ne ba maza ba ne, ba mata ba ne wanda Al-Qur'ani ya ce ba mata ba ne. Saboda haka kai ma za ka ce ba mata ba ne, in ka ce ba maza ba ne to waye ce kuma ba maza ba ne? Allah ne bai faɗa ba. In ka ce a ba maza ba ne, a shahidu khalqu, gaban ka aka halitta su ka ba maza ba ne, don haka ba za ka kore abinda Allah bai kore ba, tunda gaibi ne ka bar shi haka mana. Ba maza ba ne ba mata ba ne, eh Allah ya kore ba mata ba ne. Ba maza ba ne to ina ka samu wani, don haka duk abinda Allah bai kore shi ba kuma gaibi ne ba, kore shi ba, ba za ka kore shi ba. A duk mala'iku da Allah yake turowa in za su yi fito, in za su fito a sifa ta mutum, a mace suke fito ko a namiji? A namiji. Ba su taba fitowa a mace ba, ba su taba fitowa a mace ba, sai dai zuwa surar namiji. Kai da mala'ika Jibril ya zo wa Maryam alayhi salam a surar namiji, qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, qala inna ma ana gace Allah fata masala laha basharan sawiya, sai ya zama mata mutum wato haɗaɗɗe. A'udhu birrahmani minka, da ya taga yayo kanta ga dangane ta ce ina neman Allah tsare ni da kai in kai kana jin tsoron Allah. Qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya, a namiji ka gan shi sai ta zata wani ɗan iska ne zai kama ta farmaki, shi ne ta yi wannan isti'aza. Jibril din zai zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yakan zo a surar mutum, kamar da kuka san hadisi na biyu a cikin 40 hadisin, hadisin Umar, baina ma nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in kharaja alaina rajulun shadidu sawa'id shadidu bayad siyab shadidu sawad sa'id shari la yura alaihi asaru safari, kaga mutum ne ya fito amma a surar dan kauye ba kauye haka kuma matafiyi wanda bai yi biringiza da haka. To haka nan yana mala'ikan Jibril yakan zo a surar dihyatul kalbi, dihya ɗaya da cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda da Allah ya bashi tsalilan kyau, yana cikin ɗaiɗaiku da ake lissafawa masu tsalilan kyau cikin sahabbai. To idan Jibril zai zo yakan zo a surar dihya, saboda asali surar mala'iku mai kyau ce, sura ce ta kyawawa, sai yasa Allah ya sanya zu min ratin fastawa, zu min ratin zu jamalin, suna da kyau. Saboda haka an za su zo a surar mutum sai su fito a surar mutum mai kyau kuma. To yana fitowa a surar abin nan. Saboda haka ko ne cewa ba maza ba ne, wannan ba wani dalilin da, inda ba maza ba ne Allah zai ce ko ba maza ba ne. Saboda haka ka bashi yadda Allah ya bashi haka. Wa yaj'aluna lillahi al-banat, suna sanya wa Allah ƴaƴa mata, wato suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne. Subhanahu Allah ta tsarki, ya tabbata gare shi, ya tabbata gare shi a jingina masa ɗa, ko da namiji ko da mace, kowane iri ne. A nan tsarkake kansa da Ubangiji da ya tsarkake zatinsa, ba wai yana tsarkake zatinsa ba ne don an jingina masa ƴa mace kawai, da a ce namiji ne ba zai tsarkake kansa ba, a'a, tsarkake nan zatinsa da yake yi saboda an jingina masa ɗa. Shi yasa aka jinkirta wa lahu ma yashtahu wa lahum ma yashtahun, ta zo daga ƙarshe. Ba wai Allah yana damuwa ba ne don su sun zaɓa wa kansu ‘ya’ya maza, sun ce Allah nasu mata ne, ba wannan ba ne kawai, a cewa Allah ɗin ma yana da ‘ya’ya, wannan shi kansa laifi ne. To shi yasa Allah ya tsarkake kansa, insha Allah a gobe za mu yi magana akan wannan matsala. da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana Allah ya karba yakum Allah ya ba mu zaman lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in
masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani shago mai namba Aisha shida law shopping complex daura garanda ba nauti kasuwar unti Bauchi Bauchi sir Nigeria ita ce jira muku wannan MP3 ga number wayar mu ga wasu bukatun neman mu akan number waya kamar haka 0800 603 0225 ga number a cikin harshen turanci 0806030 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi